Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Numar Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da duk kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar wato Litini 15 ga watan Agusta. To idan ba a binciki zargin cuwacuwar kasafin kuɗin bana ba a Najeriya me zai faru? To sai a mana aikin gafara. Za a ji cikakken bayani kan batun wato takaddamar da ake kan kasafin kuɗin bana na Najeriya. Za kuma a ji cewa malamai sun shiga rabka addu'o'i don Allah ya sauƙaƙa ma Najeriya matsalolinta. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tayi. Muna kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an ji cikakkun labaran duniya.
To madalla ga labaran duniya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta yi ya kokarinta domin ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi, inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok har su kusan 50 da aka kame tun cikin shekarar 2014. 'Yan kungiyar ta Boko Haram ta ce da yawan 'yan matan sun mutu, kana sun buƙaci gwamnatin Tarayyar Najeriya da ta yi musayan fursunoni da su. Kungiyar ta ce muddin ana son ta saki 'yan matan Chibok ɗin, to su ma tilas ne sai an sake mutanensu da ake riƙe da su. A cikin faifan bidiyon na tsawon minti 11 da aka nuna ta kafar sadarwar zamani ta YouTube, an nuna wani mutum wanda ya lulluɓe huskansa sanye da kayan sojoji, yayin da ga wasu 'yan mata wasu zaune wasu kuma a tsaye. Wasu da cikin kalaman da wannan mutum ya yi ko shi ne muddin ana son a sake 'yan matan Chibok, to sai an saki 'yan uwansu da suke ake tsaye da su a Maiduguri, Abuja da Lagos. Wannan buƙatar dai ba sabon abu bane da kungiyar ta taɓa yi. Wannan ma ya sa masu fafutukan ganin an sako waɗannan 'yan matan suke cewa ko domin waɗannan 'yan matan lokaci ya yi da gwamnatin Tarayyar Najeriya za a tattauna da waɗannan 'yan Boko Haram ɗin domin ganin an saki waɗannan 'yan matan.
Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fito cikin ruwan sama a babban birnin ƙasar Philippines jiya Lahadi domin su nuna rashin amincewarsu da yunkurin da shugaba Rodrigo Duterte yake yi na karrama tsohon shugaban ƙasar Ferdinand Marcos ta wajen masa jana'izar ban girma. Ko a baya ga babban birnin, haka kuma an gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar kan nuna wannan ƙyamar, amma kuma shugaba Duterte ya tsaya kai da fata cewa zai ɗauko gawar tsohon shugaban ƙasar daga wato garinsu su yi masa wato yayi jana'izar wato ban girma ga ita wannan gawar.
Gwamnatin jihar Louisiana a nan Amurka, wadda mummunan ambaliya ta auka mawa, ya gargaɗi jama'ar jihar jiya Lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyan ke ƙarewa. Kana masu aikin ceto na ta ƙoƙarin ganin sun tsamo dubban mutane da wannan ambaliya ya rutsa da su. Gwamnan jihar John Bell Edward ya ce mutane 7,000 ne a jihar daga kudu maso gabashin jihar aka ceto daga gidajensu da kuma motocinsu, yayin da jirgi mai saukar ungulu da jami'an kwantar da tanzoma da mutane masu zaman kansu su ne suka taba da gudunmawa wajen gudanar da aikin ceton. Ya ce sai dai wannan ambaliya ta yi dalilin mutuwar mutane uku, kana mutum guda ya ɓata har zuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi ba a samu ganinsa ba. Kamar yadda hukumar kula da yanayi suka ce an yi ruwan sama a wannan shiyar da aka yi ambaliya a jiya Lahadi ta Louisiana da ya kai tsawon santimita 50. Hukumar ta ce ko kafin a samu ambaliyan sai ta fitar da sanarwa ranar Talata cewa za a yi ambaliya wanda zai dangano da ɗaruruwan kilomita daga jihar Texas zuwa arewacin kwarin Ohio.
A garin Milwaukee, magajin garin Wisconsin Tom Barrett ya ce an samar da jami'an kwantar da tarzoma na dogarawan tsaron ƙasa domin aikin kota kwana, idan rikici ya barke a wannan wurin da wani dan sanda ya harbe wani amurki ba karfata. Yanzu haka dai an kwana ana zanga-zanga a garin Miroke wanda yayi dalilin kona shaguna shida kana aka kona motocin yan sanda yayin da aka jima wata yarinya rauni. Haka kuma wasu jami'an yan sanda da dama sun samu raunuka ciki har da wani bawan Allah da ya fita hayacinsa sakamakon buga kansa da aka yi kan kankare. Yanzu haka dai an tsare mutane 17 sakamakon wannan rikicin. Barade ya bada wa yan wato ya yaba wa yan sandan na garin Biruke kan abinda ya kira tsannin kokarin nuna hangen nisa a wannan tashin hankalin da aka yi. Ya shaida manema labarai cewa har tsawon wannan tarzoman yan sanda ba su harzuka ba. Labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ganin yadda aka shiga halin niyasu a Najeriya na tattalin arziki da zamantakewa, malamai sun shiga rafka addu'o'i na neman mafita. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Malamin Islama sun yi gagarumin taron addu'a babban birnin Najeriya Abuja don neman jagorar Allah ga gwamnatin Najeriya ta kara nasara a lamuran tsaro da suka hada da kwato matan Chibok da sauran mutanen da ke yanun yan ta'adda. Malaman da suka jagoranci taron sun hada da shugaban GBU's Imam Abdullahi Balalau wanda ya ce an tsara ci gaba da wannan addu'ar duk bayan kwana 100 don neman taimakon Allah ga nasarar gwamnatin Najeriya ta samu damar farfado da tattalin arziki, magance cin hanci da rashawa da kuma kara inganta lamuran tsaro. Imam Abdullahi Balalau ya buƙaci jama'ar Najeriya su koma ga Allah don samun nasara maimakon alakin durkushewar tattalin arziki ga gwamnati. Malamin ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ci gaba da tsayawa kan adalci da amana, kazalika da amfani da sahihan hanyoyin samun bayanai don sanin halin da ƙasa ke ciki.
Hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gaya mishi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ku masu imani, idan wani fasiki ya kawo muku labari, ku nemi hakikanin menene labarin domin kada ku yi hukunci ku waye gari kuna nadama domin labarin ba haka yake ba. Manzon Allah ya sa aje a karbo zakka, ba mutanen garin suka fito suka yi cacirin do za su karbi dan sakon manzon Allah su bashi zakkan da suka tara, da ya hango su sai tsammanin abokanan gaba ne ya tuna da abin da ya faru zamanin jahiliya, sai juyo ya dawo wurin manzon Allah. Yana dawowa ya ce, ya Rasulullahi, sun hana ni zakka, sun ma fito za su yake ni. Manzon Allah ya tashi ya ce, to ku zo mu je a yake su saboda sun hana zakka. Suna tafiya, Allah ya ce mishi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ku masu imani, in fasiki ya kawo labari mai tada hankali, kowane irin labari ku bincika ku san hakikanin ya labarin yake. Ina kira ga shi shugabanmu, duk lokacin da wani abu ya zo na labari ya yi kokari ya bincika ya yake, kada ya dogara da labarin da ake bashi, ya samu wasu hanyoyi da yake sanin me yake faruwa a ƙasa, ya hada kuma da hanyoyin da ake bashi labari, sai ya auna su, daga nan ya dauki matsayi. Qur'ani ya ce, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, in kai ne yanzu tada wani hukunci to ka dogara ga Allah. Ba a taba yin wani shugaba da al'umma gaba daya talakawa suka hadu suna kaunarsa irin yadda ainihin wato ake kaunan wannan shugaba namu Muhammadu Buhari ba. To muna fata Allah ya bashi ikon sauki wannan amana da ya dauka.
Dai daga talakawa da suka halarci taron, Ya'u Yakubu Yobe ya ce ya gamsu da muradin addu'ar.
Sun nuna ma al'umma a gurin cewar wannan tattalin arzikin ƙasa ba fa shugaban ƙasar nan shi ya jawo arzikin ƙasar nan ya karya ba, ya samo asalin karya ne daga bangaren dogaro da muka yi da shugabannin mu na baya suka gabatar ta bangaren maida nauyin su kan bangaren man fetur.
Shin wannan fadakarwa daga malamai ya dace ta fito ko kuma daga ƴan siyasa?
Ya cancanta mu rika ji daga gare su, saboda yanzu ƴan siyasan mu sun sa mana kanmu ne cikin rudu. Sai ka ga yau wannan dan siyasan ya fito yana wani tono wata badakalar, sai ka ji wancan yana kokarin shi kuma ya kare wannan badakalar da dan uwansa ya tono.
Sauran malamai da suka yi jawabai sun hada da Sheikh Kabiru Gombe da Husaini Zakariya na masallacin Ofman Binu Affan. Asira da Malika Mirar Amurka daga Abuja.
Wannan kake kuma a gaida Nasiru, kafin a ci gaba ga wannan.
kula da ni ka san da ni ya arziki ko ni ka kun ki huruwa kan san ko bukuwa kan ji war kunguluwa kula da ni
to sai kuma batun tabargazar kasafin kudin bana a Najeriya wanda ya dau sabon salo ta yadda tsohon chairman din kwamitin majalisa kan kasafin na kuɗi ya rantse cewa muddin ba a binciki batun ba da gaske to zai ruga kotun duniya da kuma wajen shugaban Amurka Barack Obama. Madina Dauda gare ki.
Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ce ta kaddamar da bincike akan zargin aringizo a kasafin kuɗin shekara 2016. Mai magana da yawun hukumar Wilson Uwajiran ne ya bayyana haka. A wata takarda da ya rarraba wa manema labarai a babban birnin tarayya Abuja, wani mataki da tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai Abdulmumin Jibrin ya ce shi ne ya shigar da ƙara akan shugabannin majalisar su 13.
Ni ina ganin tsakanin ofishin hukumar EFCC da ofishin ƴan sanda na je waɗannan wuraren ya fi su 50, kuma ba abin da yake kaini wannan wajen face in je in ƙara jaddada musu shaidar da na bayar, in ba su takaddu da zahiri zai nuna musu cewa wannan bannan da nace dogara da abokanansa suka yi su fahimci cewa gaskiya ne dan hukuma ta dau mataki mai tsanani na bincike.
To yanzu misali idan kotu ta ce ba wanda yake da hurumin shiga wannan harka ta majalisa, ku je ku warware abun ku, ya za ka yi
wannan magana? In ba a fito an dau mataki mai tsanani akan dogara da sauran barayin su 12 ba, wallahi tallahi maganar nan ba za ta tsaya a Najeriya ba.
Kotu high court ne, za mu je appeal court, za mu je supreme court, in supreme court tace mata yadda ba, wallahi tallahi za mu je kotun duniya, wallahi tallahi sai mun je kotun duniya. Wannan karkar shugaban kasar America sai an kai wannan zancen.
A wani abu mai kaman mayar da martani, daya cikin waɗanda ake zargi da taɓa kasafin kuɗin kuma gagarbadan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce babu wani abu da za a iya yi akan kasafin kuɗin a halin yanzu.
Akwai Legislative Privileges Act da muke da ita, akwai doka ta musamman da aka yi ta cikin gida wadda ta bawa ƴan majalisa iko su iya tsara wani abu da suka yarda da shi don gudanar da aikinsu.
Jama'a sun zuba ido domin su ga yadda wannan rikici da ya zama sabon babi a tarihin majalisar ƙasar zai kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Katuna yanda ka sami kuɗinka, ka shawuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a barka da hantsi, barka kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau za ku ji abubuwan da aka tattauna a taron farfado da kasuwanci da tattalin arziki tsakanin jihohin Kano da Jigawa. Da fatan za ku tsinci wani abu da zai amfane ku. Ga abin da Larissa Ido Datti Adahama, masani akan harkokin kasuwanci, ya ce azantawa da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi.
Kano da Katsina da Bauchi da jihohin Arewa dole a dawo mu haɗa kanmu sannan mu samu mafita. Amma muna rarraba din nan, wani yana ganin ba zai amfani da wani ba, wannan babu inda zai kai mu, sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi. Kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu. Maganar man fetur mu ɗauka ma babu shi, mai mafita. Muna da aikin noma, muna da gyaɗa, muna da auduga, muna da liɗi, muna da abubuwa, muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne, maganin yunwa ne. Tun mun da muke da waɗannan bandu ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu, amma ga na gida mu samar da kasuwar gida. To muhimmin al'amari shi ne mu nemi haɗin kan gwamnati, mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayanmu, mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma, mu sarrafa shi mu kai kasuwa. Amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba, to dole fa sai an siyo daga wani guri. nan bukatar dala za ta taso kudin mai ne zai taso to babu kudin mai babu dala sai kaka
za ya cewa baka karin goya misali ya ka fahimci yadda mutane suka dauke
to ai na ji dadi ne saboda matasa ne magana al'amarin kasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyen su da iyayen su sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su tun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu kiyashi in yi tafi farauta in yi gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in yaje samu mukami siyasar kuda yake shi zai ci dimbidima ya zo ya yin kayafa mutane yana ba su neme shi sarasa ya tafi sa mu yanzu so muke yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewa yanzu kudin mai ya kare kudin da ake ba su ana ba su kudin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu zamu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kudin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba
ka dade kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kaman mutane masu ra'ayi na kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnati suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati yaya alakar wacce alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnati yanzu suke kallon wannan tsari na
to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kudin mai to yanzu gwamnati yanzu na wannan shekara ɗaya babu kudin man saboda haka yanzu zamu tantance wani gwamnati ne mai kwazo wani gwamnati ne dan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu to shi a garin sa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugan Najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gida da anguriya a ce shi za a ciyar da ma'an makarantar mu shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya
kare dai abin da yasa nema wannan magana shine mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lalle ya tasiri ba idan ba su tafi layi daya da gwamnoni ba tunda yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake tabbata laka kai tsaye yana hannunsu
to ashe yasa na gaya maka yanzu zamu tantance suwaye shugabannin ƙwarai sai koyi da shugaban ƙasa Buhari yana kokari ya farfado da masana'antu da noma su ma me za su yi a ƙarƙashin su a haka ma muke kiran su da lalle a samu public private partnership a introducing din shi a local government a jiha a tarayya a zamanto kowace local government guda daya komai kankantar PPP guda daya ta kirkire shi a local government dinta sannan jihar komai kankantar PPP ta hadu ta yi PPP kamar guda uku a jigilman jiha jihohin arewa fa nake magana sannan ita kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta ga a kowace jiha ko da a kasafin kuɗi na baɗi ne a kowace jiha an kirkiro wani abu wanda za a kira public private partnership ɗin nan a yi haɗin gwiwa in ya so daga baya sai gwamnatocin su rinka janyewa suna barin private bayan an riga an yi abin ya inganta ya karfafa amma yanzu zaman da muke kara zuba mara alƙibla ya kamata mu yadda ya wuce ya kamata in har muna son mu ci gaba da zama a ƙasa ɗaya Najeriya to mu tunanin tattalin arzikin mu tunanin cewa fa mu fa ba kaska bane muna da abin da zamu ba da gudunmawa da shi a Najeriya domin ko audugar da ake goge jijiyar da za a yi wa mutum allura ko za a dau jinin sa Najeriya za ta iya ba da wannan audugar amma yanzu kashi 80 daga 100 na wannan audugar kawo ta ake yi man girki na yadda mu ƴan arewa zamu iya ba da man girkin da ake so a sha a Najeriya wanda naira 300 ne ko 250 lita ɗaya na man girki ana mana surutu akan lita ɗaya na fan fetur naira 150 muna kuka amma man lita ɗaya na man gyada mu inganta shi mana man gyada man anguriya man riɗi man zaitun man kaza kaza duk da muke da shi man zogalama wanda yake magani ne man zogalar shi lita ɗaya ma naira 1000 ne
to haka ne shata yanzu kuma sai Alhaji Muhammad Muktari Birnuwa na cibiyar kasuwanci ta Kano wanda shi ma ya halarci taron ya ci gaba da cewa yanzu su ƴan kasuwa sun fahimci juna.
Ɗan kasuwa a junan mu mun tattauna yanda zamu iya maganin wasu matsalolin a tsakanin mu. Yanda shi kansa accountant general ya dauki nauyin kan cewa duk wanda yake so ya bude wani sabon kasuwanci to zai biya masa kuɗin tsare-tsare kashi 50 daga cikin 100 na kuɗin tsare-tsare na fito da wannan aikin da kuma tabbatar da shi wannan kasuwancin.
Kaman company kenan?
Kaman company. In kana da niyyar yin company kuma ya kasance baka san yanda zaka fara abun ba amma ga hi kana da abun a ranka. So idan ka zo akwai abun da ke kira consultancy services. So an ce za a yi shi akan 10,000 ya ce zai bada 2,500. To kaga wannan ba karamin abu bane. Sannan akwai mace da take koyar da harkar yin sabulu da turare da sauransu. Nan ma ya dauki nauyi akalla na mata guda 90. Saboda kaga wannan an fara samun dama na yanda abubuwa za su tafi kamar yanda ya kamata.
Dama ɗaya daga cikin ayyukan Chamber of Commerce shine wato sa da ƴan kasuwa da masu sana'antarwa da masu kasuwancin a fannoni daban-daban. Sai zama ita wannan kungiya ta partnership ita ma wani abu ne da take yi kamar haka. Za a iya cewa ayyukanta sun dace da naku kenan?
Eh to ai ka gane su partnership din idan ka duba tsare-tsaren su da yanda suka dauko abubuwan ba su tsaya akan harkar kasuwanci din kadai ba. Sun dauki abubuwa da dama amma sun fi bada karfi akan yaya za a samu fahimtar gudanar da kasuwanci da kuma yanda kasuwancin zai ci gaba. So idan ka duba har ma gudunmuwa suka ce za su bayar na ko
Kano da Katsina da Bauchi da Dijiyoyin Arewa dole a dawo a zauna a samu regional integration. Mu haɗa kanmu sannan mu samu mafita. Amma muna lallaba din nan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi. Mu dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu. Maganin man fetur mu dauka ma babu shi. Me mafita? Muna da aikin noma, muna da gyada, muna da auduga, muna da liɗi, muna da abubuwa. Poverty fighting commodities muna da su da yawa, wato albaibo da abin da Allah ya bamu wanda za su mana yaƙi da talauci. Muna da hunger fighting commodities wanda a gaba ɗayan su abinci ne, maganin yunwa ne. Tun mun da muke da waɗannan bandu ma ma'adane na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu, amma ga na gida mu samar da kasuwar gida. To muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu, mu kuma mu je mu siyo a gurin manoma. Mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba. To dole fa sai an siyo daga wani guri. Nan bukatar dala za ta taso, kuɗin mai ne zai taso. To babu kuɗin mai babu dala sai kaka.
Za a iya cewa baka ƙarin guya misali a ka fahimci yadda mutane suka ɗauke.
To ai na ji daɗi ne saboda matasa ne. Maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne. Idan mu yayyensu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su, sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan. Kuma sun nuna mana cewa yanzu magana ta siyasar jam'iyya zalla, siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba. Shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla, mu a Arewa mu muka rasa, aka zo ana siyasar kuda a Arewa, muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu. Kiyashi in yi tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake yi wagayya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida. Amma shi dan Arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi. Shi zai ci din mutum ya zo ya yi kayafa wa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafi yasa. Mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki. Matasan mu su yadda cewa yanzu kuɗin mai ya ƙare. Kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu. To yanzu za mu ga suwaye shugabanni. Shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba.
Ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce. Amma kamar mutane masu ra'ayi na kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa. Wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati, yaya alakar waccan alƙibla da kuke so Arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na ku?
To ai da ma gwamnonin da da aka yi na Arewa ai su suka murkushe Arewa ko suka taimaka wajen murkushe Arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki, siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai, akwai kuɗin mai. To yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin man. saboda haka yanzu zamu tantance wani gwamna ne mai kwazo, wani gwamna ne dan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu. To shi a garin sa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar Najeriya a asibitoci, a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu, a sai man da aka yi na gida da anguriya, a ce shi za a ciyar da ma'yan makarantar mu, shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi, gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya.
Madalla jama'a, abin da ya sauka kenan yau, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakin namu Alhaji Sa'idu da TJ Adahama da Alhaji Muhammad Muktari Birnewa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna Damba, Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka ta kasa Refin jihar Gombe. To alhamdulillah, hakika bayyanar sabon saifin bidiyo mai dauke da hoton ƴan matan Chibok ya nuna cewa ashe har yanzu matan suna nan da ransu, don haka muna fata Allah ya kubutar da su da sauran dubun dubatar waɗanda ƴan Boko Haram ɗin suka yi garkuwa da su. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna, ya kawo mana ƙarshen duk wata tashin-tashinar da ta'addade mu a yankin mu na arewa maso gabashin ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Allah ka kawo mana sauki, Allah ka kawo mana sauki, ka kawo mana zaman lafiya domin gudanar da harkokin rayuwarmu da addininmu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Allah kuma ka kawo mana sauƙin tsadar rayuwar da ɗumbin al'ummar ƙasar nan suke ciki. Na gode ku tashi lafiya daga Babba Haruna Damba, Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa Reshen jihar Gombe.
To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
To a taƙaicen, mutumin da ya fi kowa gudu a duniya ya samu lamban yabo sau uku a jere a gudun mita 100, mashahurin ɗan tseren nan na ƙasar Jamaica Usain Bolt ya yi wa ɗan ƙasar Amurka nan Justin Gatlin fintinkau, duk da yake Gatlin na gabansar tashin farko a jiya Lahadi a gasar da ake yi a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Dubun dubata mutane ne da ke kallon wannan gasar ta talon talabijin a garin su Usain Bolt ɗin sun ɓarke da suwa lokacin da su ga ya wuce ba Amurkan nan Gatlin ya isa shingen a cikin daƙiƙa 9.58, ƙasa da adadin lokacin kundin tarihin wannan gasar. Yayin da Gatlin ɗan Amurka ya zo na biyu, sai ɗan ƙasar Canada Andrew DeGrasse ya zo na uku da lambar azurfa. Sai dai kafin wannan tseren mita 100, ɗan ƙasar Afirka ta Kudu Wout van Niek ya kafa tarihi a gudun mita 400 wanda ya kammala a cikin daƙiƙa 44.3, inda ya doke mutane biyu da ke biye da shi, wato Kirani James na Grenada da Lasham Merritt na ƙasar Amurka. Duka-duka dai an ci gol 22 a gasa 12 da aka yi jiya Lahadi. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta yi ya bakin kokarinta na ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi, inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok ɗin har su kusan 50 da aka kame tun a cikin shekarar 2014.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da CD da abokin aikinsa Salaman wanda suka hada mana sautin, da injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.